Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 3 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa a kasar Ghana ana zargin sojoji da kashe wasu mutane 10 a garin Baku na yankin Upper East mai fama da rigingimu.
Daya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce mutanen da aka tura garin Bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Bako su ne mutanen da suke kashe al'ummarmu.
A jamhuriyar Niger kuma, ƴan asalin Najeriya da ke kasuwanci musamman ma a yankin Agadez na ci gaba da kokawa kan yadda rashin wadatar sabbin takardun kudin naira ke shafar kasuwancinsu da rayuwarsu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayoyin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben kasar da ke tafe. Yau muna haskaka muku jihar Borno. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan rabon gidajen sauro ga jama'a a sassan Kamaru. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga zahar da labaran duniya.
Ranmu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a, shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin kasashen Turai a birnin Kyiv. Shugaban na fatan samun alƙawarin gaggauta shigar da kasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Russia a taron. Sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman gaggauta shigar da kasarsa cikin kungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba. Duk da kungiyar tarayyar Turai na goyon bayan Ukraine, amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin Ukraine na zama member ta ba. Gabannin taron na yau Juma'a, Zelensky ya gana da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen. A cikin jawabinsa na yau da kullun, Zelensky ya gode wa Ursula von der Leyen tare da takwarorinta da sauran kasashen kawayen Ukraine da ke tarayyar Turai saboda goyon bayansu kan haɗin kai da kuma kare ƙasarsa da al'ummarta. A yau Juma'a, China ta ce tana ƙoƙarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani ƙaton balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Mao Ning, ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da bincike, sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana. Mao Ning ta ce China ƙasa ce mai daraja doka kuma tana bin dokokin ƙasa da ƙasa. Ta ce ba mu da niyyar keta hurumin ƙasa ko sararin samaniyar wata ƙasa mai cin gashin kanta. A jiya Alhamis ne jami'an Amurka suka ce wani balan-balan na leƙen asiri kuma da ake zargin na ƙasar China ne wanda ya kwashe kwanaki yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kammala ziyararsa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Juma'a, inda ya nufi makwabciyarta Sudan ta Kudu, ƙasar da ke fafutukar shawo kan rikice-rikice na shekaru da dama da kuma fama da talauci. A jajiberin isarsa ƙasar, wani lamari da ke nuna irin girman matsalolin da ƙasar ke fuskanta ya faru lokacin da aka kashe mutane 27 a jihar Central Equatoria wani rikici da ya barke tsakanin makiyaya da kuma wasu mayakan sa-kai na yankin. Papa Roman ya isa Sudan ta Kudu ne a yau Juma'a daga makwabciyarta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tare da fatan zai gudanar da shirin zaman lafiya da kuma nufin kawo ƙarshen rikicin da aka shafe shekaru 10 ana gwabzawa wanda galibinsa na ƙabilanci ne da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da ɗaruruwan mutane. A yau Juma'a, Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce dole ne gwamnati ta amince da sharuɗan tallafi na asusun ba da lamuni na duniya IMF wanda ya ce sun wuce tunani. Tawagar asusun bada lamuni na duniya ta sauka a Pakistan a ranar Talata da ta gabata domin tattaunawar ƙarshe don farfado da muhimman taimakon kuɗi da ya tsaya cik na tsawon watanni. Gwamnatin ƙasar ta yi watsi da shawarar ƙarin haraji da kuma rage tallafin da ƙungiyar IMF ta nema saboda fargabar zaɓukan da za a yi a watan Oktoba. Ba zan yi cikakken bayani ba, amma kawai zan ce ƙalubalen tattalin arzikin mu suna da girma. Sharuɗan da IMF ta sanya sun wuce tunani, amma dole ne mu amince da sharuɗan, in ji Sharif a wani jawabi ta gidan talabijin. Tattalin arzikin Pakistan na cikin tsaka mai wuya a yayin da take ƙoƙarin biyan bashi mai yawa daga ƙasashen waje, yayin da ƙasar ke cikin ruɗanin siyasa da taɓarɓarewar tsaro. A yau Juma'a ne aka yankewa wani tsohon ɗan siyasar Koriya ta Kudu Cho Kok hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari bisa samunsa da laifin yin jabin takardu don sauƙaƙa shigar 'ya'yansa makaranta, lamarin da ya ƙara dagularin rabuwar kawuna a siyasance yayin da yawancin matasa masu kaɗa ƙuri'a suke nuna takaicinsu. Farfesan da ya suna a fannin shari'a Cho ya kasance babban mataimaki ga tsohon shugaban ƙasar Moon Jae-in, kuma ya yi aiki a matsayin ministan shari'a na ɗan lokaci kafin ya yi murabus. An tuhume shi da laifuka guda 12 da suka haɗa da cin hanci da rashawa da damfara a ƙarshen shekarar 2019.
To Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a Ghana, ana zargin sojoji da kashe mutane 10 a garin Baku na yankin Upper East mai fama da rigingimu. Amma sojojin na cewa su dai da wasu masu ɗauke da makami ne suka yi arangama. Daga Akra ga Hawa Abdulkarim da cikakken rahoton.
Fadan kabilanci da yake cinyewa a garin Bako da ke arewa maso gabashin kasar Ghana ya yi sanadiyar mutuwar farar hula 10. Mutanen garin Bako suna zargin sojoji da suka tafi raba fadan kabilanci a garin da kisan 'yan farar hula, wanda saboda kasancewar su musulmai tuni aka ba da gawawwakinsu domin binne su kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Iyalan waɗanda suka mutu sun kira ga gwamnati da ta tabbatar da adalci saboda an kashe musu iyalai ba bisa ka'ida ba. Ɗaya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce, mutanen da aka tura garin Bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Bako su ne mutanen da suke kashe al'ummarmu. Sun kashe mu na mutane 8 waɗanda suke bakin aikinsu. An harbi wata mata a kafada. Yayin da muke magana a yanzu an ce mini suna kasuwa suna korar mata 'yan kasuwa. Ba san aikin soja a kasuwa ba. Muna son sanin wanda ya bada izini a harbe mu. Kashin da ya shafi dukkanin bangarori biyu da ke fada kuma dukkaninmu mun shigar da kara. Don haka mu 'yan kabilar Kusasa muna neman a yi mana adalci cikin gaggawa. A bangaren sojojin Ghana sun musanta zargin kisan farar hula 10. Sun bayyana a wata wasiƙa da suka fitar cewa mutum 6 da suka kashe dukkaninsu na ɗauke da makamai. Ministan yankin kuma Stephanie Yakubu ya ce, wannan yakin Bako da yake cinyewa. Muna iya kokarinmu don ganin an zauna lafiya a garin. Muna tare da ministan cikin gida, ministan tsaro, shugaban soja, shugaban 'yan sandan Ghana da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro domin mu tattauna kan yadda za a kawo zaman lafiya a garin Bako. Akwai mamaki yadda lamarin ke ƙara ta'azzara kuma muna ganin akwai manyan laifuka a ciki da siyasa waɗanda suke da tasu manufar da ba sa so a kawo ƙarshen yakin. Zan ɗau wannan damar in yi kira da a zauna lafiya a garin Bako saboda garin Bako yana murƙushewa. Ministan yankin Bako ya ƙara da cewa, tattaunawar mu shine mu gana da bangarorin biyu ta yadda za mu kawo ƙarshen yakin Bako. Babban abin tashin hankali shine yadda ƙungiyar jihadi ke dabba wajen iyakan Ghana, wanda akwai yiwuwar sun kusa shigowa Ghana ta garin Bako. Sannan ga halin da Bakon ke ciki. Tuni dai muka yi kokarin jin ta bakin rundunar soja bayan fitar da wasikar musanta kisar farar hula 10 da kuma jami'an 'yan sanda, amma abin ya ci tura. Hawa Abdulkarim Yanfaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Hawa. Daga Ghana kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda 'yan Najeriya da ke harkokin kasuwanci a yankin Agadez da kewaye ke ci gaba da kokawa kan yadda rashin wadatar sabbin kudaden takardar naira ke gurgunta musu kasuwanci da sauran harkokin rayuwa. Hamid Mahmud, gare ka.
yayin da ya rage kasa da sati guda wa'adin da babban bankin Najeriya CBN ya gindaya wa duk wani mai tsofaffin kuɗin naira da ya sauya su da sababbin takardun naira daga ranar 10 ga wannan watan na Fabrairu. Yan kasuwar Najeriya da matsin tattalin arziki da faduwar darajar nairar ya sayya suka baro kasar su don gudanar da harkokin kasuwancin su a Niger. Sun ce matakin babban bankin na neman durkusar da su.
Ni ne Isiaku Garba dan Najeriya mazaunin Agadas, jihar Kano, ramin hukumar Dawakin Kudu. Kasuwancin mu ya riga an dakushe mana shi. Tunda mu muna kasuwancin mu ana Agada, idan ka dan tura da sakon kudinka ambuwa yan anje ba ka masu ga hannu, sai a ce sai cikin account kuma an tura ma daga nan sai i kwana da kwanaki ma kudi ba su ida shiga ba. Ka tafi kasuwa ka sai kayayyakinka ka ci gaba da sana'a, an hana ka sai dai a baka na batarwa. Mun dingine mun tattara mun bawa Allah kawai sai abin da Allah yi, to kasuwa ba ta tafiya.
Yanayin da yan kasuwar Najeriya suka shiga Agadas ya ƙara ta'azzara bayan da suke fuskantar matsala wajen kasa aiki wa iyalansu sabbin takardun naira domin gudanar da al'amuran su na yau da kullum. Hassan Abdulaziz wani ɗan Najeriya ne da ke harkokin kasuwancin shi a Agadez.
Mu a ɓangaren sana'armu gaba ɗaya abu ya dabe bi, ba yanna za a yi tafi daidai. Mun kasa tura kuma an mun tura kuɗin ma ba zai je ba, ciryar ma ta gagara. Mu kenan a cikin tunani ya za mu yi, abin ma ya huce memorinmu, iyalanmu suna buƙata.
Karancin sabbin takardun na naira ya sanya ɗan kasuwar fargaba bayan da masu harkar canji a Niger suka daina karɓar duk wata tsohuwar takardar naira tun wa'adin da babban banki ya baiwa ɗan Najeriya bai ƙare ba. Muhammad Lawali Gina wani ɗan Najeriya ne da ke kasuwanci a Agadez.
Canjin kuɗi ya yi mana illa ƙwarai da gaske, saboda matsalar yanzu nan in ma ka zo ka yi sana'ar da ka kanka ka saida, in ka samu kuɗi to kuɗin sun zama gare ka kamar ba su da amfani, saboda in ka tashi buƙatar su ka yi amfani da su a gidanka to a gaskiya sai hankalinka ya tashi. In ka tura yanzu can wanda za ka tura ya hulayen banki sai i shafe awa biyu zuwa uku ina tsaye bai samu kuɗi ba, kuma kana so ka yi buƙata, gaskiya lokacin da ka ƙara bai isa ba ya yi kaɗan, kuma shi wannan lokaci ma za ka ƙara. To abu ya zama dai kaman gaba kura baya da musa. Ita kasuwa nan ta Agadez gaskiya an jingina domin ba ta da amfani.
Da yawa daga cikin 'yan Najeriya da ke kasuwanci a Agadez ba su mallaki account ɗin bankuna ba, lamarin da suke ganin babbar illa ce a gare su. Inji Abdulsalam Abdulaziz wani 'yan Najeriya da ke harkokinsa a Agadez.
Mu account ɗin ma ba mu san shi ba, ba mu amfani da shi ba mu san shi ba, kawai a ba mu kuɗi mai amfani da shi a hannu shine za mu ji daɗin rayuwa. Agadez ina kasuwa ne ta turkuɗi, saboda wannan rashin kuɗi yanzu abinda iyalinmu ma su ci mun tura kuɗi sun zama lamboyi. Kuɗi hannu kaga ai ba magana, sai fa magata an ki karba saboda san gida ba naira, naira babu ita a daure a fito mana da naira.
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger.
Gaida Hamid daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya, inda a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafi. Yau muna jihar Borno.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. Kalaka kamar kuka kuri'ar.
Yan zababbukan Najeriya na gama gari ke cigaba da karatuwa tsarayin Najeriya, hukumar zabe mai zaman kanta tace a shirye take da gudanar da dukkanin zababbukan. Ana kuma tsaran za a gudanar zaben kunnoni da na emergency a ran 11 ga watan Maris din shekarar 2023. Kuma tambayi Hajiya Zamzam Abbas da daga cikin matan ta nuna sha'awarsa na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar Borno gargashin inuwar jami'ar ADP, ko menene ba ta sha'awar tsayawa takarar?
Eh, to abin da ya mana karfin gwiwa shine gaskiya mu mata duk wani abin siyasa da ake yi ba a damawa da mu. Shi ya bani karfin gwiwan da na tsaya takara tun since 2007 zamanin sa.
To ko shin menene bukatun ƴan Najeriya zababbukan da za a gudanar nan gaba da mutanen da za su zaba?
Ne ba haba bukar daga Maiduguri, idan Allah ya bamu gwamnati na gari da Allah ya maida hankali akan matasa marasa abin yi, kuma da ƴan kasuwa wanda suke da ƙananan ƙarfi, yana da kyau a tallafa musu su maka.
To sunana Hassan Sani Sujajiya. Farko shine muna buƙatan ilimi saboda matasa su ci gaba da karatun su, kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i, to kaga abubuwa yanzu za su sake dagulewa, don saboda ba kowa zai iya biyan wannan kuɗi da jami'a yace a bayar ba.
Tuna na Modu Gaji, ina gyaran satellite da ina wayar na gida. To alhamdulillah duk shugaban da Allah ya bamu musu alkhairi ga mu, muna so ya dube mu da idan rahama, saboda ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi.
Sunana Aliyu Muhammad. Gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro, don muna so wata gwamnati ma inda Allah ya kafa ta muna buƙatan a ce an samu tsaro. saboda gaskiya shine babban damuwarmu yanzu tsaro, dan idan muka samu tsaron Allah da kaga sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a nan Maiduguri cikin kwanciyar hankali.
Halin yanzu dai ana jam'iyyu 18 da suka zai da yan takara ciki har da jam'iyyar Mulkin Jihar Borno wato jam'iyyar APC.
Sannan ana zargin waɗannan kananan jam'iyyu da cewa idan lokacin zaben ya zo suka saida takaransu ne ga jam'iyya mai mulkin. Hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo shugaban kungiyar yan takaran gwamnati na Jihar Borno kuma zai ce game da wannan.
Wannan magana idan mutane suka zama biyu uku hudu har fiye da haka kowa ba za su zo ɗaya ba. Mutane in suka haɗu da yawa duk irin ra'ayinsu daban-daban ne. Kungiyar da nake shugabanta kungiyar yan takaran gwamnati ban taba jin irin wannan ba daga cikinsu, amma tun da kai ka faɗa haka watakila kana da wani hujja kai. Ni dai ban sani ba a matsayina na shugaban wannan kungiya.
Na kuma tambayi Alhaji Rufai Mangulo ne daga cikin yan takaran gwamnati na jam'iyyar Adawa a jihar. Kowane irin gudunmawar yake da shi ga al'ummar jihar Borno idan har Allah ya sa ya ci zabe.
Abin da yake zuciyana ba komai bane, so nake kasar mu ta Borno yanzu kaman mutum ne wanda yayi rashin lafiya ya waraka amma bai murmure ba. Abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba, burina shine in Allah ya bani gwamna a jihar ta Borno zan inganta harkan ilimi, zan inganta harkan kasuwanci, zan inganta harkokin tsaro. Waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamna in tabbatar saboda daga jiharmu ta Borno a idon duniya.
Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya dai shi ne gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Profesa Babagana Umar Zulum wanda shi ne kasance Profesa na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami.
Karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki
a yanzu dai ana da 'yan takarar gwamna guda 13 wanda bisa bayani ya nuna cewa mata suna guda 1 tilau, ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamna a wannan zaɓe mai zuwa.
An da gigilo jihar Borno a 1976 da ake da 'yan takarar gwamna daban-daban guda 13 da kuma 'yan takarar majalisun dattawa guda 26 cikin uku da ake bukata kacal, yayin da ake da 'yan majalisun wakilai guda 56 inda guda 10 kadai ake sa ran za su riƙe jihar Borno, yayin da wadanda suka nuna sha'awansu na tsayawa majalisun dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaɓa guda 28 wanda suna yake sa ran za su walkici kowane ƙananan hukumomi.
A yau da ya jihar Borno na ƙananan hukumomi 27 yare da Borno ta tsakiya, Borno ta arewa da kuma Borno ta kudu. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo da yawa.
To a gaida Haruna kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓin shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi, a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. To sai a mana aikin gafara saboda wannan tuntuɓen. Yanzu kuma ga shiri na gaba, wato shiri na musamman.
Hukumar lafiya a ƙasar Jamhuriyar kamar haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma ƙungiyar UNS ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman ƙasar Jamhuriyar kamar kyauta kasancewar irin yanayi da ake fama da shi na damuna da ma yadda cizon sauro yake lahanta ɗan adam. Shugaban hukumar rabon gidan saurin da dama yi ma al'umma allurar rigakafi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru na manyan cutuka da kuma ƙananan cutuka Baba Mustapha ya yi ne ƙarin haske.
To ina ga mu cewa yau gashi na kwancan bayan mu yi na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara, to yanzu gashi na kuma muna da al'umma mu muna muraba musu gidan sauro domin ko kusancewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro ci je ka mu gudu da yake baka shi take nan muke raba muku gidan sauro domin ya kare muku wannan zazzabin din da cizon sauro
to a wannan gidan sauron wato kungiya ce ta bayar
wannan kuma ka san duk kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya
lafiya ta duniya
ko duniya
eh
wannan UNICEF duk sune masu rabawa zuwa mutum sai don taimaki al'umman mu
to mutane suna karba
kuwa ha mutane gudu ma suke su karba gudu suke su karba ko mu shige mutum ma wadon su ma bi mu suke ba cewa don Allah ku ba mu mun ci aba mun zo gidan ku ba mun zo gidan ku za mu ba mu ba mu kowa
to na ganka da mutane da yawa kuna ta aiki mun to yanzu wannan aikin da kuke yi
eh yanzu wannan aikin da muke lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan ne nawa ne ba su samu ba kuma wannan ne kuma ba sa gidan su duk wannan wannan lissafin din muke yi haka nan kafin dai a gama du za mu ba su wannan lissafin din muke yi
to wane kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na kasar Kamaru gaba
daya eh ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a na kasar Kamaru gaba daya don Allah su dauka babu wani matsala ciki su dauka ba wani matsala ciki abu ne mai kyau ne na tsoro ne na lafiya ne domin lafiyar jikinka yafi komai
Alhaji Jibrin Malam Hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne kan rabon gidajen sauran da kuma yi wa al'umma alwar da kafi
mutane suna yadda har sun suke kiran yara ma a zo a ba su gidan sauro a halin kuma da suna tsamman ba za a ba su ba amma yanzu su da kansu suke neman ma inda gidan sauro yake suna kiran yara don Allah ku zo ku ba mu sauro gidan sauro saboda cuka ta yayyawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa ce yanzu su suke bukatu ma a ringa ba su ba tare da cewon an bi su ba masu suke biyo masu sayar masu bayarwa din daga sun ga wucewan su ne don Allah ku zo ku ba ni nima ina da damuwa saboda sauro na cizo mi yaya da ni kaina a gida
to a wani shawara zaka ba wa su al'umma wanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro
to al'umma ina da dai musu godiya da suna karban gidan sauro saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matigan godiya ga baki ɗayan su da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a Kamaru da duniyar gabaki daya
wata mata mai daya bakwai mun yi kisan da ita a lokacin da ake rabon gidajen sauran mai suna Halimatu Sadiya ga abin da ita mata ce
ni ce Halimatu muna godewa da musiken da gidan sauran da aka rarraba mana nan domin yana taimaka mana saboda sauro yayyawa yara na ta zazzabi mun gode da suka zo suka babba
to ya yanki nawa haka kuma guda nawa kika samu
ya na bakwai na samu kuma guda hudu
to shin guda hudu nan zai iya yi muku ku duka
mun gode muna godiya
daya daga cikin likitocin da suke yi wa al'umma bayani domin wayar musu da kai na karɓan gidajen sauran da kuma yin amfani da shi
amma da maka tuna ne
ita ma ta yi mana ƙarin haske kamar haka
to wannan gidan sauran muna rabarwa ne paske a dokta akwai kan palu da yawa kayayyawa sosai wallahi to muna zuwa bayarwa gida-gida daga wittoton har sai zai muke tsaye da rabo
yau kwana nawa kenan kuna wannan
yau kwana na hudu kenan
kwanaki hudu kenan to yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfana shi
eh wallahi mutane suna karba sosai suna ma plan din kansu sauro yayi musu yawa zazzabi duka da wannan shine muke ce musu to kashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne
to bayan cin kuna ba mutane kyauta yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro
to wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi za a fara sashi a cikin inuwa domin ba a sawa a cikin rana bayan an sashi a cikin inuwa zai yi yini guda washe gari a wanke shi da sabulu ba a wanke shi da detergent da sabulu ake wankewa bayan kuma an wanke shi ana saka shi tojo a inuwa wato ba a sanya shi a cikin rana kuma a cikin Kamarun nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne kaga kasan Gabon dole ka zaka biya vaccine wani vaccine ma shi an ce maka sai kan min asuwan jini
mama awul garba muliyar amurka daga kasar Kamaru
A gaida Awwal, amma kar ka yi nisa don za ka gabatar da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o ya yi taro na gaggawa da shugabannin kule-kulen wasanni na kasar jamhuriyar Kamaru domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen fara gasar kakar wannan shekarar 2023. Sai dai sakatare janaral na hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru din ya yi jawabi akan yadda za a fara gudanar da wasan wannan kakar. Musta Njoli ya ce, "Mun gudanar da wannan taron ne ba don komai ba sai dai domin ganin cewa mun cimma burinmu na tabbatar da wasannin wannan shekarar." Haka zalika ya ci gaba da cewar, "Dole ne mu ga cewa mun yi mutu wajen ganin mun tabbatar da an fara gudanar da wasanni domin yadda za mu yi mu bi al'amuran da ya cancanta na wannan shekarar." Shi ma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru tsohon kaucin ɗin kasar Samuel Eto'o da kammala taron ya yi wa manema labarai jawabi an da ya ce ya yi matuƙar farin ciki da ya ga duk shugabannin sun hallara waje ɗaya kuma bakinsu ya zo ɗaya wajen ganin cewar an cimma nasara na ba wa masu sana'ar buga ƙwallon ƙafa duk wani abin da ya cancanta. Kuma ya ce za a yi ƙoƙari mutane a gaya a ga cewan an tabbatar da wannan hukuncin ga kowane ɗan wasa domin biyansa albashinsa da kuma waɗansu alawus na 'yan wasannin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga duka kulub-kulub ɗin ƙasar har da yadda za a yi a daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma ganin cewar duk 'yan wasan sun samu inganci ta ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar jamhuriyar Kamaru har ma da yadda za a yi a hana daƙile shekaru ga 'yan wasan na 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, to kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Al'ummar Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To jama'a, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau juma'a, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai gana da shugabannin ƙasashen Turai a birnin Kyiv. Shugaban na fatan samun alƙawarin gaggauta shigar da ƙasarsa cikin tarayyar Turai tare da sanya ƙarin takunkumi kan Rasha a taron. Sai dai manazarta na ganin cewa da alama fatan nasa na neman gaggauta shigar da ƙasarsa cikin ƙungiyar ta EU abu ne ba mai yiwuwa ba. Duk da ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan Ukraine, amma bata nuna wata alama da ke nuna cewa a shirye take ta hanzarta aiwatar da burin Ukraine na zama membarta ba. A yau juma'a, China ta ce tana ƙoƙarin tantance rahoton da Amurka ta fitar na cewa wani ƙaton balan-balan na China na leƙen asiri yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Mao Ning, ta faɗa a yau juma'a cewa ana ci gaba da bincike, sannan ƙasar ta buƙaci a kwantar da hankali har sai gaskiya ta bayyana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lesson wacce ita ce producer mu da kuma engineer mu Patrick, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai goben, wassalam.